Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare. Shirin yau da gobe kuke saurara da wannan la'asariyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa.
Muhammad Hafiz Baballe
tare da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari, inda yau ma 5 ga watan Yuni na shekarar 2019 za mu kammala muhawarar sabbin masarautu da aka kirkiro a jihar Kano.
Bane a masarauta ka murkushe daula ta kaseta ta koma ta maizai ba wani abu ne da aka fara yi bare ma kuma ba a yi ba mutane ne mu masu biyayya kowa shi usuban dan fodio yake har aka koma kan dan sa mamman Bello ba mu taba yi wa Kano ta waye ba
to ɗan ga yake nan ko me kanawa ke cewa
idan za a nada sarki to shine a waɗannan dauloli da ake cewa tutucin shihu to daga Sokoto ake ayyana wanda zai zama shugaba amma
kamar yanda Kano take wa gaya
ba kawai daga can suke ayyana a'a daga nan
a makonnin da suka gabata ne aka girgiro da sabbin masarautu a jihar Kano ko kuma kamar yadda wasu suke cewa an dawo da sarakunan yanka uku tare da girgiro da guda daya don haka za mu ji karshen tattaunawa da wakilin Mahmud Ibrahim Kwaryeyi mana
sannan har ila yau Mahmud ya tuntube barista Muhyi Magajin Rimin Gado akan shawarar da hukumar sa ta bayar na dakatar da sarkin Kano muna kuma tafi da amsoshin tambayar da muka yi muku
to yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafin mu na abota wato Facebook inda muka ce ya kuke kallon shawarar da hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta jihar Kano ta bayar na adakatar da sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu ga kuma yadda kuka amsa mana
Amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Basiru Sani inda ya ce sai ta fara da binciken bidiyon dala da ake zargin Ganduje da shi tukunna kafin ta fara da mai mace ba sarkin Kano
tarkashi to shi kuma Ibrahim Muhammad sai maiwa da Basiru Sani martani inda yake cewa wannan maganar haka take saboda kwararru sun tabbatar da sai hancin faifan bidiyon da karbar dala daga hannun yan kwangila
ikon Allah to sai kuma Usman Mukhtar Muhammad shi kuma yace shi wanda aka ba shawara shi ya kamata a dakatar to shi kuma ra'ayin shi kenan
to shi kuma Mansur Dutse yace wannan ai gwamnati ce ke son ci masarki fuska
to ga Ibrahim Muhammad kuma ya kara dawowa yace wannan siyasa ce tsagwaran dinta
to shi kuma sai Saidi ya ba shi amsar cewa ai siyasa ce ta kawo shi
wato shi sarki Sanusi kenan siyasa ce ta rada shi to Ibrahim Muhammad ya sake cewa banan Sa'idu amma kuma sai a bi ka'ida to kaga wannan kuma gaskiya ne
ya dama da abin da za a yi gaskiya ya kamata a ce an bi ka'ida da abin da doka ta shimfida to sai Kabiru Awalu yace hakan yayi daidai domin a ba su damar ci gaba da binciken yadda ya kamata
to Hafiz Jibril Muhammad kuma yace akwai lauje cikin nadi
to fa Amina wani irin lauje ne wannan
sai mu jira mu gani ko kuma ya turo mana karin bayani
to shi kuma Sulaiman Muhammad Chiledi yace neman rikici ne kawai
to Usaini Usman kuma yace wannan tsari nasu yayi daidai don koruwa baya tsami banza
to shi kuma Nura mai Apple yace wannan hanya ba ta bullewa gaskiya ya kamata ba a hankali fa
kaji kuma Haruna Abdul Mummuni mai gwado Allah sa na faɗi sunan ka daidai Malam Haruna yace salam yau da gobe ta malam dai ba ta wuce amin inda haka ne mafi alkhairi to Allah ya tabbatar to mu ma sai mu ce amin kenan
to amin ba to ya kika ce ke
amin
to shi kuma Musa Lawal Musa yace to in har gaskiya ake bi a ƙasa ta Najeriya kamata yayi a dakatar da sarki Sunusi har sai gaskiya ta bayyana
to shi kuma Musa Usman Balarafa Allah sa na faɗi sunanka daidai yace idan cin hanci zai sa a dakatar da shi sarkin shi kuwa gwamna ya za a yi da shi
to fa shi kuma tafi da karami yace salam yau da gobe gaskiya wannan shawara bai kamaci wannan committee ba dan sarki Sunusi ya wuce ci kudin talakawan Kano ga wanda duniya ta gani amma ba dauki mataki ba
To kaji amsoshin masu sauraron mu kenan a yau Hafiz ka karanto mana na ƙarshe. Mun gode ƙwarai da gaske ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. To jama'a yanzu bari mu je ga ƙarshen tattaunawar da wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwariye mana a zauren muhawarar yau da gobe.
Sarki gwamna ko ɗan majalisa su suka kirkiro ningi ko suka kirkiro katago dama akwai su ba su suka kirkiro su ba
amma ni kirkiro su akai
a'a to en siyasa ne suka kirkiro su
ko da ba sai kirkiro su da
bature ma anan izo ya same su ko ba gani ba bature ma anan ya same su saraka amma abin da ake magana ku ka dace bature anan ya same ku da bakin ka ka fada cewa sarkin Kano shike nada muku sarki to idan sarki a'a a'a idan sarkin Kano shike nada muku sarki a karkashin sa kuke
daga 18
kuma gari ba indai sarkin Kano idan sarkin Kano zai nada hakimin dan bata ina da hakimin dawacin tofa ko ba haka ba ina da hakimin tsanyawa ina da hakimin ina da hakimin wuce
ka gane
to ya isa kuma yake nada sarkin gaya to kaga duk ɗaya ne kina a karkashin sa take tunda shi yake nadawa kuma ka to tunda shi yake nadawa abinda ba naka ba ka ta ganin wani saki mata wani tunda Allah ya halice ka ba ka saki mata wani ba saboda haka tunda sarki sun yarda shi ma da wakin sa ya fada kuma yayi itirafi tunda yake maimaitawa cewa sarkin Kano tun daga zamanin Malam Ibrahim Dabo kafin nan suna ta harkar su wanda sai me suke amma da Malam Ibrahim Dabo izo ya murkushe su to shikenan an cinye ku da yake za a nada muku daga ci sakatun daga lokaci
kuma ga sun girma sun samu yanci an nada musu sun nada wa kansu
to tawaye kenan
to ai ana yin tawaye ba a yi Galadima Yusuf yayi
ba a yi
tawayen Galadima Yusuf yayi
dan masani
ba bane yewa Sokoto Khalifat
dan masani
ko me wa Muhammadu dan yan kasko ba sarkin musulmi
ga alama ta tattaunawa mu ta kusa zuwa karshe yanzu tarihi dai yana ta ci gaba da karo da juna kamar yadda ke fitowa daga bakunan ku an yi masarautar gaya an yi ta karaye an yi ta rano da ta bici daga Kano kamar yadda muka bayani tun farko wannan abu yana ci gaba da dumama yanayi a kanan Najeriya da sauran sassa yanzu ku su dan masani tun da gwamnati ta ce ta ba ku sarautar nan
alhamdulillah
amma wasu na ganin cewa akwai gyare-gyare nan da can walau ta sigar sarautar akwai sarautun da watakila ba naku ba ne ko ta sigar ƙasa ma yanzu idan aka zo aka ce bara a zo a rere wannan abu a rege shi za ku yadda domin a samu nutsuwa da fahimta al'amuran safi
to mu mutanen gaya kwama cala da halin gutsurutsoma da kutungwila irin ta siyasa mun saba da ita tun lokacin sarkin Gegori dan Metule wannan ba wani sabon abu bane a masarauta ka murkushe daula ta kaseta ta koma ta maizaye ba wani abu ne da aka fara yi bare ma kuma ba a yi ba mutane ne mu masu biyayya kowa shi Usman dan Fodio yake bi har aka koma kan dan sa Mamman Bello ko mu taba yi wa gaita ba mu taba yi wa Kano ta waye ba
har sai lokaci wai alkanawi wai ta kana nan da kuke ta cewa ba za a raba ta ba dace a karkashin wa take ne gashi ana cewa ana naduwa daga Sokoto ana abin nan kenan ta zauna gargashin Sokoto ko kuma
sarkin Kano
ya abin yake ne
ba zama bane a gargashin zaman Kano da Sokoto ba zama bane irin na Kano da Gaya sarkin Kano sarki ne mai cin gashin kansa abinda ya faru shine
ko a lokacin shi Sheikh Usman Alfori Kano bata zauna a gargashin
abinda yake shine ke gaya maka abinda yake akwai shine sun yadda da jagorancin Sheikh Usman Alfori Sheikh
mika wuya kenan
kai mica yayi wato tunda mu gaba daya abin nan za a yi jihadi ga shugaban jihadi sadaka mun yadda da ka jagorance mu a jihadi
daga nan kuma daga jihadi shugabancin ya
karbi yawa sana gaya maka sadaka ba wai zama bane na ba sarkin musulmi baya sa baki akan yadda ake gudanar da Kano
kuma ya jagoranci bayan kuma sa mu baya a cewa ai jihadi shine shugaban jihadi
shi an masa mu baya a cewa shine jagoran jihadi kaga cewa gaba daya a samu karkashin a samu daula guda daya wace ta musulunci saraka amma wannan ba yana gwada cewa kuma Kano tana dau Kano ita take komai nata ka gane kamar
yadda karbar umarni daga father mai mataba mai alfarma sarki
kawo umarni daya
ko show dan video
kawo umarni daya da aka taba kawowa daga Sokoto aka baka ce ai anan wajen amma abin da yake akwai shine tunda an yadda cewa shine shugaba am idan za a nada sarki to shine a waɗannan dauloli da ake cewa tutucin shihu to daga Sokoto ake ayyana
shugaba
wanda zai zama shugaba amma
kamar yanda Kano take wa Gaya
ba kawai daga can suke ayyana a'a daga nan ake cewa to muna ba da shawara sarkin musulmi ko sarkin musulmi yana dawa ne kamar da na gaya maka cewa an ba da shawara Malam Suleiman ya ba da shawara cewa a nada Malam Ibrahim Dabo saraka shawa aka daga nan ake ba da shawara cewa muna ganin a nadawa ne shi zai sami biyayyen mutane
a lokacin
muqaddara amma Kano daga ba daga ga yake ba da shawara sarkin Kano ne kawai zai
shi
yanzu kai din nan Mahmud sai sarkin Kano ya nada ka kuma Kano
Alkanawi idan aka ba da shawara shi mai martaba mai sarkin musulmi shine mai hukunci na karshe zai iya amincewa da wannan shawara yayi abin da yake gani ya fi dacewa ko kuma a shawarar in aka ba shi shikenan dole ya bi ta
ai bai taba kin amincewa ba
ai a misali yana da wannan hurumin bai ki amincewa ba ba yana nufin bai da hurumi ba misali so mu rike mu fahimta ka gane ko in baka shawara sau ɗaya sau biyu zuwa sau goma baka taba yin amincewa ba yana nufin cewa kuma ba za ka iya kin amincewa ko kuma baka da hurumin kin amincewa so ina so a wannan gaba masarautar su fahimci cewa a lokacin da daga masarautar Kano ake cewa muna wa sarkin musulmi muna ba da shawara a yi wa wani kaza kuma bai taba kin amincewa ba yana da hurumin da zai iya kin amincewa a matsayinsa na amirul mu'minin ko kuma a bai da wannan
hurumin abin da ya faru lokacin da sarkin musulmi Abdulrahman dan Yankasko ya ki shawaran mutanen Kano da aka ce ga wanda ake son a nada ya ki ina da wanda yake so ya nada ai an yi basasa ko bai basasa ba da aka
aika shi amma abin da nake tambayar ka yana da wannan furumin ko bai da shi
to
yana da shi ko bai da shi
bai da shi domin da yana da shi da sarkin musulmi Abdulrahman dan Yankasko ina dawa mutanen Kano sarkin Kano tukur ba bisa ga sahalewarsu ba sun ce ga wanda suke so shi kuma iye wanda yake so da ba za su yi tawayi ba
to a lokacin misali idan aka ce sarkin musulmi bai sahale da mutumin da aka ba da shawara ba sai kuma bai nada wanda yake so ba Kano za misali an ce nada Alkanawi shine sarkin Kano sai sarkin musulmi yayi shiru ana ba da shawara ya nada shi a matsayin amirul na Kano sai ya shiru bai nada Alkanawi ba kuma bai nada wani wanda yake so ba masu ba da shawara nan suna da hurumi su nada su ci gaba ko kuma a
gashi ko san nada ai tun daga kan sarkin Kano tukur Sokoto bata koma nada Kano sarki ba
da tana yi
ko ba gani ba
da a baya tana yi
shine ga maka in an aika ayyada suke ai na baka misali cewa an aika da mallan dabo suka ce sun yarda ya an aika da
kawai dai tabarriki suke ne ma a wurin mai ba ta ba
an aika sarkin Kano Usman na daya suka ce sun yarda an duk wanda aka aika sai su shito wannan tunda shine zabin mutane mun yarda ran da Sokoto
kenan a tarihi dai
mu tabarriki ana aika
Kano ta yi wa Father Usman Danfodio tawaye
tawaye bane ana aika ne domin neman tabarriki amma ran da daga ran da ina so in ga maka cewa Kano wato yadda kake alakar ta abin da cewa alakar Kano da Sokoto iri ɗaya shi da ta Kano daga bayri dai ba shi
menene sakonka na ƙarshe dangane da wannan dambarwata na din sarautu da aka yi guda hudu wanda ku kuke hamayya da ita
ba ka jan shi muke hamayya ba hamayya muke ba mu mune mu ne masu cewa ayi abin da ya dace kace mu da muke cewa ayi abin da ya dace
okay abu siga da doka ta ko ina fahimce ka ba laifi bane ayi amma dai abu tsari
a'a ba ya zace ka ba laifi bane ai yanzu ni zan ce ko laifi ne ko ba laifi bane yanzu ko ba ne zan fada ba ka san dalili saboda magana tana gaban kotu sadaka kotu ce
ta kana da ra'ayi ina zuwa kai tun da dama ai ba ce akai ka fadi matsayin masarautar Kano ba da bakin ta kake magana ba yawwa
iya matsayina ma na dan kasa
kai abin da kake so kake ganin ka tsaya a kansa shi zaka ga mana
shi ne ga maka
wancan kotu ba
abin da nake ga maka ai abin da muke gani ai abuwan da muke gani guda biyu ne yanzu an yi abin da aka yi ko ba haka ba mu muna ganin bai dace ba wasu kuma suna ganin ya dace to amma mu abin da muke ganin ya kamata yi shine gaba ɗaya mu zaman doka miki saka wanda suke ganin bai dace ba wasu daga cikin mu sun tafi kotu
wai tafiya kotun nan da kuka yi ba kwa ganin kamar mataki ne ai amma kana goyen baya yawwa ba kwa ganin wani mataki ne wanda abinda ake gudu din zai faru za ku da tabbatar da shi na kawo rabuwar kai tsakanin mutanen
Kano ai shine ka hana ni magana ni abinda muke fadi shine ai in aka je kotu kotu sai take da sanin yadda ake fasara duka ta ce wannan daidai ne wannan ba daidai bane ta saka komai
amma ba a san fada kamar ta Kano ma da zuwa gaban kotu tana gurfana tana kai korafi irin wannan ba
to ai shine nake ga
aka ganin kun bata tarihi
ba bata tarihi ba ai duk lokacin da kake ganin cewa kana da wani haƙi naka ina zaka je kala ku ko zai yanzu shi kansa mai girma gona ko ai lokacin da wata barakala ta so a Kano ko wata dambarwa ai kotu ita fi ko ba haka ice ina neman kotu ta bashi kariya
na haka kuma kotu ruga ta
shine nake ga maka kuma kaga ai shine lamba daya a Kano ko ba haka ba yanzu shi Allah ko mutane yana so ko baya so mai girma gwamna Abdullahi Umar Ganduje shi Allah ya amara yanzu shine ifu kowa girman mukami
wai tartib me kuke nema ne ma a kotun nan
ai ba ne na shiga kotun ba amma abin da muke magana shine tunda yanzu kotu ta ce abin da aka ce shine gwamna da majalisa ba abinda ba ƙara ta shiga kenan cewa ba su da hurumin yin wannan abu ita kuma kotu ta ce a dakata ta duba saka tunda kotu ta ce a dakata ta duba to abinda muka yi zato
ba gashi kuma ba ku dakata ba kun tafi wata kotun kuma
shi ne ce gaya maka kotu ta ce a dakata ai zaka iya shigar da ƙara goma ko ba gane ba tunda kotu ta ce a dakata ta duba to abinda muka yi zato muke sare kuma shine a mai girma gwamna a matsayinsa na gogaggen ma'aikaci ko mutumin da yake da zurfin ilimi na zamani kuma mutane a ko ɗaiɗai kuma da sun san shi ina zuwa zaurukan malamai yana da karatun addini so mun yi zaton cewa zai girmama doka da kurta ce ya dakata cewa a dakata tukunna
yanzu bai dakata ba ya ci gaba da abin da yayi muradi kun da tafiya wata kotun ba kwa ganin cewa kamar abin da ake ta gudu din nan na kuke ta cewa za a lalata tarihin masarautar Kano kamar an kama ta farki
to yanzu
ina ganin ka cewa kamata ya koyi hakuri
to idan wani abu ina ganin nawa ne kana ganin naka ne sai mu kama kuka ko ka kawo ta yin tsarin doka ta shi ka ta bi tsarin doka ta ce saka doka ta ce idan aka samu sa wani yana ganin nawa ne wani yana ganin ko an yi daidai ne ya ce ba daidai ba to kotu ake zuwa ta ce haƙƙin nan nawa ne ko ku a'a wannan shine daidai ko wannan shine ba daidai ba
ko da abin ka murkushe ne ka karba misali yadda kamar yadda kuka murkushe gai kuka karbe ta
ban gani a yaushe ka murkushe ta
a kamar yadda kaza kai mana bayani
ba kike sarkin Kano Malam Ibrahim Dabo shine cinye gairi yaki idare ta karkashin Kano saka tunda ya ci ko yake nada musu sarki saka a bari
ballakasace to shi hanyar da ya bidin ta legal
idan ka mallaci abu ya zama gadan zuri'aka saka yanzu a bari
ko yanzu kun yi gadan
abi saka yanzu gadan mai mutaba sarkin Kano ce malam
mazani gaji ba mutanen Kano sun gaje ku amma ta hanyar abuna yanzu abinda za ku yi
ba ka san danga takata da sulubawa ba
a karshe sakon ka na karshe gashi ana sako na karshe gashi ana kotu dan lokaci ya abin nan gashi an gurfanar da har sarkin ku a kotu jiya na gani a takarda cewa masu king makers masu nada sarki na Kano ma daiki da sarkin bai da gala da makama da sarkin dawaki mai tuta sun gurfanar da gwamnan Kano da majalisar dokokin Kano da gwamnatin Kano da sarakunan nan guda hudu gaban shari'a suna kalubalantar yadda aka yi al'amarin kuma suna cewa su ba su yadda ba gashi shari'a an samu tagwayen shari'u a zancen nan naku guda ɗaya shi kadai ku yanzu shari'a za a yi ta yi a wurin ku kuna ganin shine hanya ta bi ko kuma kuna ganin akwai hanyoyin da ya kamata a bi dan a warware al'amarin nan a fahimci juna
ai a bisa tsari na shari'a mulki fa ba zuwa ake kai korafi ake yin sa ba Allah ne yake ba da shi ya bawa gaya ya mai domare da kayan mu ya bawa rano ya bawa karaye ya bawa bici muna godewa Allah da ya mana wannan bewa kamar yadda Allah ya huwa cewa gidan Dabo suka dauki shekara da shekaru suna mulkar mu ne musu biyayya to yanzu kuma sai Allah ya juya zamani shi yake tasrifin zamani ya juya zamani ya mai da wani yanayi kuma na demokradiya cewa abin da jama'a suke bukata shi ake musu ba oligarchy muke yi ba yanzu democracy ake yi saboda haka magana shari'a duka ambata zamu kyalewa masu shari'a ba hurumin mu ne mu yi magana akan sa ba amma mu a matsayin mu na wanda iyayen mu ne ake wannan turka-turka da su a tsakanin masarauta mu mun ce ba mulke mu ba sun ce an mulke mu to mu dai mun san abin da aka yi tare da mu shine an yi basasa 1892
masarare karshen wannan tattaunawa ta mu kenan kamar yadda kuka ji muna godiya ga malaman da suka ba mu haɗin kai mu kai wannan tattaunawa musamman malam Ahmad Alkanawi da kuma malam Nura Kani dan masanin gaya muna godiya matuka da fatan nan gaba mun nemi wato tattaunawa da irin wannan ko makamanciyarta za ku ba mu lokacin ku godiya muke anan nake cewa assalamu alaikum
to karshen tattaunawar da wakilin mu na sashen Hausa Muhammad Ibrahim Kore kenan da jama'a har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a shirin yau da gobe bayan haka har ila yau wakilin namu Muhammad Ibrahim Kore ya tattauna mana da shugaban hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta jihar Kano akan shawarar da hukumar sa ta ba wa gwamnatin jihar na dakatar da mai martaba sarkin Kano Muhammad Sununsu na biyu shekaran jiya ga kuma yadda tattaunawar ta kasance
akwai abubuwa da dama da zamu gamsu da cewar ana amfani da dama ta masarautar amma kura binciken to wannan ne hikimar da ta sa muka ga gwamnati cewar duk waɗanda suke da ruwa da tsaki ba wai shi mai martaba ba shi kadai a cikin wannan binciken da muke wannan muka iya muka gano to gwamnati ta dakatar da su har sai sanda muka gama bincike saboda mun samu abin da ake cewa interference da yawa kuma ita dokar da ta kafa wannan gidan din ta hana irin wannan abin da wannan shine abin da muka yi
kun ce duk waɗanda suke da nasaba kenan akwai baya ga shi mai martaba sarki akwai waɗanda kuke so wato a dakatar kenan
eh mana mun ma faɗe su a cikin rahoton mun karɓi bayanai daga kamfanoni da suka yi waɗanda ake muka ga an yi mu'amala da su sannan mun karɓi bayanai daga bankuna mun karɓi bayanai daga ɗaiɗaikun al'umma so waɗannan abubuwan su ne muka fitar da su muka ce to dai gaskiya fi sabilillahi a tsarin tafi da gwamnati abubuwan nan mun ga kuɗaɗe da dama da aka kashe ba ginshikin abin da ya faru shine na farko ma dai akwai abin da ake cewa dokar kasafi tunda ita tsarin gwamnati sai ta zauna ta ce zami kaza wannan shekara zami kaza zami wannan shekara zami kaza kuma ba wai a Najeriya kare ba mu ka gunin tsarin mulki mun sai shi na 120 ya tanaji haka sannan kuma dokar ma da ta kafa ita wannan asusun na masarauta da ake ajiyewa ai dokar kuma ta tanaji yanda za a yi ai kasafi to shikenan tun daga farko ma ba ai kasafin ba to sai zaman cewa ana kashe kudin nan yanda ake bukata ana kashe kudin nan yanda ake so
binciken da kuka yi ne yanzu tunda kun ce sakamakon sa na wucin gadi ne ko na farko ya kai wato mizanin da za a ce a dau wannan mataki na wato ila gwamnati ta ce ta dakatar da shi mai mataba sarki
to yayin da ba a kai wannan ba ila ba kawo haka ba ai mu iya ganowa ma mu ce kudi kaza an kashe shi ba bisa ka'ida ba kamfani kaza ba ma shi da register amma an sa masa miliyan kaza akwai wanda daga abinda muka gani na bincike akwai wanda ma'aikacin Emerald Council a iya tura masa naira miliyan 22 a account din shi a tura masa miliyan 17 a tura masa miliyan 9 a tura masa to duk wannan wasu abubuwa ne wanda zai nuna maka
aiki ba ta aiki ba shi
to ko ni da iya fahimta ta shine tsarin mu da misali da bincike zaka yi mamaki kaga yanda za a iya cewa abinda ake cewa individual kaman dai a ce mutum a daidai kunsa shi dan yana aiki a rinka saka masa wannan to in ba a datsa irin waɗannan abubuwan ba to wato kamar dukiyoyin al'umma suna fuskantar barazana
bincike kun fara shi tun kaman shekara 2-3 baya kuma kuna ta aikin nan gashi har kun fitar da sakamako matakin farko menene yasa yanzu kuka matsu da sai an dakatar da shi da ku ci gaba da aiki
yanzu mun sami yakinin cewar zaman waɗannan mutanen a mukamin su zai hana wannan binciken ya ci gaba da yi
amma kuna da hujja
a hujjojin da muke da shi shine na farko dai daga yanda muka tattauna da waɗanda muka gayyato na biyu mun magayyaci wasu mun ce su zo ba fa cewa muka kun yi laifi ba cewa muka a mun ga kudi an yi kamar mu'amala ta kudi kaza da kaza da kaza matsayin ku na ma'aikata ku je ku zo ku yi mana bayani daga abinda suka je suke so su gaya wa kotu abinda suke nunawa su ba ma'aikatan gwamnatin jihar Kano ba to irin wannan abubuwan sai kaga wato wani abu ne wanda zai kara baka kwarin gwiwa kai da cewar wannan abin da kuke so ku gano wani abu ne wanda wasu suke guje masa kuma in ba a bari an gano din ba za a iya gane
yanzu idan gwamnati watakila tunda shawara kuka ba ta cewa ta dakatar da sarkin Kano da ragowar mutanen nan da kuke tuhuma cewa suna da hannu wajen wannan al'amari menene mataki na gaba misali sai gwamnati bata saurari wannan shawara ba tunda dama shawara ce
to mu dai za mu ci gaba da yin abin da muke yi mu dai abin da muka faɗa abin da dokar ta tanaza ta ce gwamnati ta saurare mu domin Shell ta ce na san abinda gwamnati zasu iya yi zasu iya jin ta bakin su kuma zasu iya neman waɗannan bayanan da muka bayar kuma na tabbatar cewa abinda duk gwamnati zata gani zata ga abinda muka rubuta mata gaskiya ne misali kamar yanzu tafiye-tafiye sai muka ga an kashe naira miliyan 100 da wani abu to dole zaka tambayi kanka su waye aka kashewa su waye suka tafi me suka yi me mataba sarki shine chief accounting officer na wannan azuzun because shine chairman na Emerald Council bisa tsanajin doka babu yanda za a yi ka cire naira 10 daga wannan asusun ba tare da yawunsa ba duk wannan abubuwan kuma da aka yi an yi mafiya yawa an yi ne don hidimta masa saboda haka za mu yi tambaya mu gani wannan abin an yi shi bisa ka'idar doka ko ba bisa ka'idar doka ba
kenan yanzu za ku saurara tunda kun fitar da sakamakon farko ku yi dakon abin matakin gwamnati kenan ko kuma za ku ci gaba da aiki
ai ba za mu saurara ba
wannan lafazi za ka yi ɗaya ko biyu da zai gamsar da al'umma cewa wannan aikin kuke yin sa don saboda doka ce ta tanada kuma fi sabilillah kuke
kamar yadda na faɗa a baya ba ma kirkirar hujja ba ma kirkirar doka
to masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da engineer mu na yau Mr. Patrick Deya tare da abokin aiki na da ya taya na gabatarwa
Muhammad Hafiz Baballe
ni Amina Buhari Auna nake cewa ku huta lafiya daga nan birnin Washington DC